Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda sarabokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata 6 ga watan Yuni na shekarar 2023 to kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Maryam da kanin labarai
To Hafiz Ukraine da Russia sun zargi juna da tada bom a wata babban madatsar ruwa a yau talata a kusa da birnin Kherson dake kudancin Ukraine Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya je kasar Saudiya yau talata domin tattaunawa kan batutuwan tsaro da tattalin arziki. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun faɗa a yau talata cewa wani harin bom na mota ya hallaka akalla mutane biyu ciki har da mataimakin gwamnan lardin Badakhshan dake arewa maso gabashin kasar.
Kanin labarin kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a yau talata ne a kiran tsadda Yemi Mobalade dan asalin Najeriya a matsayin sabon magajin garin birnin Colorado Springs na jihar Colorado ta nan Amurka. Za a ji cewa kungiyar kwadagon Najeriya NLC ta ce ba daidai ne gwamnati ta yi amfani da dabarun yankan baya wajen hana yajin aiki don janye tallafin fetur ba. Bayan haka za ku ji cewa wasu 'yan bindiga da ba son ko su wane ne ba sun kai hari har sau biyu a arewa mai nisa ta kasar Kamaru. Kamar yadda muka saba a kowace ranar talata a wannan lokacin yau ma zan gabatar da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu dai ga labarin duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ukraine da Russia sun zargi juna da tada bom a wata babban madatsar ruwa a yau talata a kusa da birnin Kherson dake kudancin Ukraine. Lalata madatsar ruwan ta Kakhovka dake yankin Ukraine da sojojin Russia suka mamaye ya sa an fidda sanarwar yiwuwar sauyawa mutanen dake zama a bakin kogin Dnipro matsugunni. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira wani taron gaggawa na kwamitin tsaro na kasar don tattaunawa akan lamarin. Lalata madatsar ruwa mai samar da lantarki ta Kakhovka da aka yi ya tabbatar wa duniya cewa dole ne a fitattaki dakarun Russia daga kowane lungu da sako na Ukraine. Abinda Zelensky ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter. Shugaban kula da harkokin fadar gwamnatin Ukraine, Andriy Yermak, ya rubuta ta Telegram cewa lalata madatsar da Russia ta yi muzanta muhalli ne da kuma laifin yaki. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya tafi kasar Saudiya a yau talata domin tattaunawa kan batutuwan tsaro da kuma tattalin arziki. Gabanin ziyarar a jiya Litinin, Blinken ya faɗi cewa Amurka tana da muradi na tsaron ƙasa wajen ganin an inganta dangantaka tsakanin Isra'ila da Saudiya. Tun zamanin gwamnatin tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter, Amurka ke daidaita dangantaka tsakanin Isra'ila da ƙasashen Larabawa da yawa, ciki har da Masar, Bahrain, Morocco da haɗaɗɗiyar daular Larabawa.
To madalla, kafin mu ji ƙarshen labaran duniyar, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga nan Amurka. A yau talata ne ake rantsar da sabon magajin garin birnin Colorado Springs na jihar Colorado ta nan Amurka, Yemi Mobalade, dan asalin Najeriya. Shi ne bakar fata na farko a tarihin birnin da aka taɓa zaɓa magajin gari. Abokin aikinmu Ibrahim Garba ya tattauna mana da Haruna Shehu Maraba Jos da yanzu haka yake can birnin, inda ya fara da tambayar sa halin da ake ciki game da shirye-shirye, sai ya ce:
Malam Ibrahim, a halin da ake ciki yanzu za a iya cewa shirye-shirye sun yi nisa sosai. Wannan abu an san zai zo yau, saboda haka an ɗauki matakai na shirya mashi. Za a gudanar da wannan biki na rantsar da shi wannan sabon magajin gari na 42 kenan, wato Yemi Mobalade, a gidan adana kayan tarihi na Pioneers Museum da karfe 10 na safiya. Kuma yanzu haka da nake magana da ku karfe 7 da rabi ne, saboda haka akwai ɗan sauran lokaci kafin a fara wannan biki. Kuma daga karfe 8 da rabi na safiya za a rufe ita hanya wacce ta ratsa ta wato shi wannan gidan adana kayan tarihi inda za a gudanar da wannan biki.
To Malam Haruna, ga dukkan alamu akwai abubuwan tarihi da na ban sha'awa game da wannan magajin gari. kamar yadda kai ta bayyanawa a baya ko za ka saki bayyanawa ma waɗanda ba su ji ba
to alal hakika mallam Ibrahim wannan babban abu ne da ke cike da tarihi Yemi Mobala da ɗan Najeriya ne bakar fata shine mutum na farko da mutanen wannan birni na Colorado Springs suka zaba a matsayin magajin garin su kuma kasamanta wannan yanki ne da ɗan jam'iyyar Republicans ne suka fi lashe zabe alal hakika ma tun kusan shekaru 45 da suka gabata ba a taɓa samun wani wanda ba ɗan jam'iyyar Republican ba da aka zaba a matsayin magajin gari saboda haka wannan shi da ya fito takara ba a karkashin kowace jam'iyya ba wato ko dake shi kanshi wannan zaben na magajin gari dama ba zabe ne da mutane suke shiga a karkashin jam'iyya ba amma dai duk wanda yake tsayawa takara an san yana da wata jam'iyyar da yake goya wato goyon bayan akidinta to amma wannan ne karin farko da aka samu wanda bai goyon bayan jam'iyyar Democrat bai kuma goyon bayan jam'iyyar Republican da ya tsaya takara kuma aka zabe shi sannan bugu da ƙari yanki ne da yake da wato fararen fata da yawa ba za a tunanin cewa wani wanda ba farar fata ba zai iya zuwa ya tsaya takara a wannan waje ya ci to kuma sai gashi wannan baka fata wanda shi ne na farko da aka zaba to kamar yadda ka faɗa abu ne da ke cike da tarihi
to da alamar wannan biki zai samu halartar wasu ɗaiɗaiku da ƙungiyoyin 'yan Najeriya
to kawai yanzu dai ba mu samu bayani a game da suwaye da suwaye za su halarci wannan ba amma dai tabbas akwai mahaifiyar shi wannan sabon magajin gari da za ta taso daga Texas za ta halarci wannan biki na rantsar da shi kuma sannan kamar yadda ya yi mana bayani jiya da muna hira da shi cewa mahaifin shi ma zai taso daga Najeriya amma ba zai samu halartar wannan rantsar da shi za a yi ba amma 'yan kwanaki masu zuwa akwai wani kasaitaccen biki da za a shirya na taya shi murna mahaifin shi zai zo daga Najeriya.
To akwai kuma wasu muhimman bayanai da za ka yi game da wannan muhimmin al'amari?
To akwai bayanai da yawa a Colorado Springs Mallam Ibrahim gari ne mai matukar muhimmanci a Amurka a kusan akwai rundunonin sojin Amurka da dama da suke wannan gari akwai ainihin makaranta ta horar da sojojin sama na Amurka da take wannan gari sannan wannan zabe da aka yi ma shi Yemi Mobala dai kamar yadda na samu zantawa da wasu daga cikin turawan ma da ke wannan guri abin da ya sa suka zabe shi shine mutum ne tun bayan da ya baro Najeriya shekaru 27 da suka gabata ya je ya yi karatu shekaru 10 da suka gabata kuma ya zo nan ya shiga al'amura da dama da suka shafi kasuwanci da taimaka ma jama'a.
Haruna Shehu Marabajos kenan a hira shi da abokin aikin Ibrahim Garba. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labarin duniyar.
Farashin man fetur na bayan fage ya yi tashin gauron zabi a yankin iyakar Najeriya da Nijar ta fagen wato ta gefen birnin Kwanni a jihar Tawa. Sakamakon janye tallafin man fetur da sabon shugaban kasar Najeriya ya yi jim kaɗan bayan rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa a makon da ya gabata. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya ji daga wasu masu harkokin sufuri da suka kuka a kan yadda lamarin ya shafe su.
Tunana Mahmud gaskiya inda farashin nan man na yake ya yi uba sosai haka nan na ci gaba da shan man ma yanzu gashi nan ma ƙarshe mare sun hanyar yau in gama ina tunanin kawai a yi shi zan yi in ya yi sauƙi in doka ya hau.
Tunana Mahmud na hanci wanda aka hisan da cewa hana president na adaidaita sau. To gaskiya musamman akwai illa gare shi ya shahi mu gaskiya kamar ya shahi sana'anmu tsadan man fetur saboda mutane yanzu halin da ake ciki mutane ba kuɗi gare su ba man nan ya tsada kuma idan ka za ka kayan ƙarin kuɗin kuma a daidaita sahu mutane za su gane cewa da cewa kai na kai wannan ƙari ba za su hango da cewa wannan lokaci ba ne wanda ya kama na ƙarin man fetur domin a daidaita sahu dai sai an samu kamar take daya
sai dai masu siyar da man fetur na bayan fage da aka fi amfani da shi a jamhuriyar Nijar iyakar ƙasar da tarayyar Najeriya na cewa abin bai gyara su kasancewa tsada ta yi yawa tun daga inda suke sayo man fetur ɗin daga Najeriya.
do da ana kira shi jika 7 yanzu ya kai jika 13 yanzu kaga kamar kusan bido kudin jarin bido na farko ya linka biyu yanzu misali in kudin bido guda ga dake kenan yanzu in zaka take koma kaso baka da bai kai kudin bido wadanda suke da amma aje suka yi wanda wannan dama kenan za su sa kudin sun kai na kudin bido guda yanzu kenan zaka yi wani da wannan abun sai ka rika kenan kamar kana nan yanda kake har ga kasuwancin dai mai gaskiya babu dadi yawanci ka san al'umma an yi riga an saba al'umma haka mata har kai ana tausayin al'umma wasu wani za ka gani shi ma da yana tawa da ya to galam yake sha wani yanzu ne wuce da ya to a bashi lita ko lita biyu
a cewar shugabannin kungiyoyin sufuri a garin birnin Kwanni dake iyaka da tarayyar ta Najeriya ba su yi karin kudin sufuri ba a hukumance sai dai in masu motoci ne suka yi karin kudin a kashin kawunan su
Hamza Yusuf SJ conductor kamar mu dai kungiyar mu ta direbobi da masu motoci tun da abun bini yake tsaya kenan mu yanzu ga maki al'amarin harkan mannan mu hak kullun koyo shi kin tausaya na miki har yanzu dai yanda kuka san fi din mota yanda muke doka mu yanzu mu kara dala kenan al'amari in ya rage to banda za in banda ai hankuri da shi ba abun da za a yi dan ka kara to menene abun da zai ka kara zai wadata sheka da shi kai dai inda zamu ce mu kara kudin mota ba kuma ba mu fatan abun ya kasance haka nan wajen mu
radadin janye tallafin man petrol ana iya cewa ya shafi harakocin kai komo da na aikin yau da kullum da ma na ayyukan gonakai da sana'o'i da dama a jamhuriyar Niger Haruna Mamman bakuna birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman da Maryam Dauda da suka karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma za mu sake lekawa bangaren rahotannin mu Kungiyar kwadagon Najeriya NLC ta ce ba daidai ne gwamnati ta yi amfani da dabarun yankan baya wajen hana yajin aiki don janye tallafin fetur ba wannan na zuwa ne daidai lokacin da sassan biyu ke tattaunawa sai kotun ma'aikata ta yanke matsayar dakatar da yajin sai ta kammala sauraron korafin da gwamnatin Tinubu ta shigar daga Abuja ga rahoton da wakilin Nasira da Mail Hikaya ya aiko mana
Shugaban kungiyar kwadagon Joe Ajero ya ce in ana tattaunawa ba sai gwamnati ta zaga don daukar matakin kotu ba ko bin wasu dabarun kau da bara yanzu dai ya nuna an dakatar da tafiya yajin don ci gaba da tattaunawa a ranar 19 ga watan nan da alwashin sauraron bukatun yan kwadagon Jami'in kwadagon Comrade Nasir Kabir ya ce gwamnati ta fi son a yi fito na fito kafin ta duba kadun jama'a kan janye tallafin.
Assalamu alaikum Alaina Suru matsayin haɗaɗɗiyar kungiyar kwadago ta NLC shine kamar yadda 'yan Najeriya suka sani mun gabatarwa gwamnati wato bukatunmu na cewa lalle-lalle wannan magana na janye tallafi ba mu yadda da shi ba ko muna kan bakanmu duk da sun kira taro amma mun gaya musu sai sun janye wannan cire tallafi da suka yi a mayarwa 'yan Najeriya tallafinsu a ci gaba da samun wato man fetur da arha a wannan musguna da ake wa 'yan Najeriya ba za mu lamunta ana musguna 'yan Najeriya ko mu je muna tattaunawa ba.
Mukarrabin shugaba Tinubu wato Ibrahim Kabir Masari ya ce tun gwamnatin Buhari aka gama shiri kakkaf na janye tallafi har ma aka kasafin kuɗi.
Shi kuma a matsayin shi na zababban shugaban kasar tarayyar Najeriya wanda bai so ya yaudari 'yan Najeriya bai so ya gaya musu ƙarya bai so ya ɗauki alƙawarin da ba zai iya cikawa ba da ya zo wajijen amsan mulki a jawabin da ya karanta shi ne sai yake magana cewa tallafin mai ya riga ya tafi gwamnati ta cire. To da ya kamata ya ce gwamnatin da na gada ta riga ta cire domin ba ta fashe a kasafin kuɗin da ta gabatar ma majalisar dokoki ba. So ina ganin shi ne kawai za a ce laifin da shi shugaban ƙasa na yanzu ya yi in ma akwai laifin. Kuma ina ganin ya kamata a yi mashi uzuri a bashi dama mu ga abin da Allah zai yi.
Shi kuma tsohon shugaban matatar man fetur ta Kaduna Kailani Muhammad ya ce nan gaba za a samu sauki.
Su tabbatar sun zauna da gwamnati an samu hanya wanda za a kawo palliatives wanda talaka zai more a kawo a gyara hanyoyin jiragen ƙasa a tabbatar cewa an kawo motoci a yi a hada da gwamnoni su yi Allah su yi annabi motoci da zai dinga kai mutane duk inda suke so a kowane jiha. Sannan wannan miliyan 800 da na dolar da aka ce zai ranta a sashi inda talakawa ba ma wannan 2,500 din ba ne za a yi wani abin kirki ko wajen noma ma ka sashi yanzu ka ga abinci zai bunƙasa a ƙasa.
Za a jira a ga yadda gwamnati ka iya sassauto da farashin yayin da talakawa ke ɗanɗana mafi kuncin tsadar rayuwa. Ƙungiyar ƙwadagon da a baya ke shirin tafiya yajin aiki a Larabar nan za ta sanar da wani sabon mataki da za ta ɗauka wanda zai nuna tamkar ba ta ba da kai buri ya hau ba. Nasiru Adamailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, yanzu kuma sai rahotonmu na ƙarshe, inda wasu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba suka kai hari har sau biyu a arewa mai nisa ta ƙasar Kamaru wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama. Sai dai hukumomin yankin sun zargi ƙungiyar Boko Haram da ta shafa sama da shekaru 10 tana kai hare-hare a yankin. Ko da yake har yanzu dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin. Ga rahoton da wakilin Muhammad Rabiu ya aiko mana.
Wani harin ta'addanci da aka kai sau biyu ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a yankin arewa mai nisa na ƙasar Kamaru. Harin ya ritsa da mutum hudu a garin Mora da ke Mayosaba da wasu uku da ke nisan kilomita 10 a shashin Logon da Shari. Ba a yi ikirarin kai hare-haren ba. A wannan yanki da Boko Haram ta shafe shekaru 10 tana ta bargaza, idanu sun karkata zuwa ga wannan nebula na ta'addanci. Malam Balarabe gani yake yi cewa
to abin da yake shekara 10 ana wannan sha'ani, to abin da zamu yi dai ba abin nan ba, kada a rage shi a zage a roƙi Allah domin abin kaman ana gani ya wuce maki kuma bai bacci. To abin da yake su wanda suke mana tsaro su ma she su tashi ne su tsaya a daina bacci sake da ake yi shine ke kawo wannan ko yaushe abu ne ba su daga ba, don lokacin za su fara ba su fada ba, haka lokacin da za su tsayar ma ba za su gaya mana ba. To she mu tsaya ne mu rage da roƙon Allah ƙarfafa musu gwiwa a ba su taimako.
Tattare da cewa ba waɗanda suka ɗauki alhakin kai hare-haren, la'akari da gudanar da samfurin kisan kan ne yasa hukuma ke ganin cewa kunshe-kunshen sun fito ne daga ƙungiyar Boko Haram. Ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke aiki a yankin sun bayyana cewa hare-hare da sace-sacen mutane tare da neman kuɗin fansa na faruwa ne da taimakon matasa 'yan shekaru 25 zuwa 30 a matsayin masu kutse. Malam Tanimu mai raguna ya ƙara da cewa
gwamnati nan da kake gani duk effective suna da shi, kan biyu za yi ta sama da ta ƙasa. Ta sama akwai parachutist suna nan, akwai brigadier su militaire suna nan, a yi ƙungiya kawai a yi sansani. Na farko na sama nan lugudan wuta za yi, sama da ƙasa a gaya ma duk population su shiga, inda dadlai suna cikin wannan abin. Ta ƙasa kuma a yaƙi su ta ƙasa. Problem mu san su waye ma Boko Haram ne, amma a kama ba mu san wake kama. Ba a ce muji an kama a kama sai ya politize, ba mu san me ake waka kama guda da Boko Haram, a ce an kama ba mu gani ba, ba mu gani ba.
Duk da cewa an ɗauki lokaci mai tsaho, gwamnatin Kamaru ta ɗauki matakin yaƙi da ta'addancin Boko Haram domin ƙarfafa nasarori da aka samu a fannin tsaro da samar da zaman lafiya mai ɗorewa.
A matsayina na jami'in 'yan tsaro, ina kira da kawfassan murya ga al'umma da su ba mu haɗin kansu wajen ba mu labarai.
Ƙarfin ƙawancin ƙasashen yankin na yaƙi da ta'addanci da kuma magance ƙalubalen tsaro da ke tasowa a tafkin Chadi. Hukumar na ci gaba da nazarin juyin halitta na gudunmawar da hukumar kula da tafkin Chadi ke bayyanawa domin magance matsalolin tsaro a tafkin Chadi. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan Gaundere, cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabiu, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladhi lakum gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makonni biyu da suka gabata, mun fara kawo muku rahoto na musamman kan yadda manoman kayan gwara a jihar Sokoto ke tafka asara ta biliyoyin naira saboda rashin wurin adana amfanin gona. A cikin shirin namu na wannan makon za mu dora inda muka tsaya
inda shugaban kungiyar masu noma da kuma kasuwancin albasa a Najeriya, Aliyu Isa Samama, ya fara bayyana wa abokin aikin Muhammad Nasir irin matakan da suke dauka.
Yanzu haka akwai wani dan kishin jihar Sokoto, shi ma yana kokarin ya gina katafaren wajen sarrafa albasa a jihar Sokoto, wanda kamfanin kudin kimanin wajen dala miliyan 6 kamfanin da yake kokari ya gina a jihar Sokoto, da ire-iren su da gwamnati, ma'aikatan gona da raya karkara na ƙasa, muna nan muna da hadaka da su wajen gina ingantattun ma'ajiyar albasa wanda muka gano daga Senegal da sauransu.
To ko menene alfanun wannan mafita da ake so a samu? Dr. Salim Ibrahim yana mai cewa
ai kasar ma gaba daya matsalar da yafi damu shine ba mu da abubuwan da zamu rinka turawa kasan waje muna samun kudin waje. Shi yasa yau in ka dubi kudin canji da naira sai ka ga dala yanzu 720 da wani abu har da 50 dan ba ma fitar da abubuwa mu samu kudade da kasan waje. To albasa da tafarnuwa na cikin abubuwan da ake bukata a kasuwannin duniya, saboda haka ba dan Sokoto ba, dan kasar nan ma albasa na cikin abubuwan da ya kamata a tsaya aiwa nazari a daidaita ta, a seta, a tabbata cewa abinda ake fitarwa ana sarrafa ta, kuma ana adana ta, kuma ana fitar da ita waje. To duk wannan aiki ne na ilimi, aiki ne na sanin yanda duniya ke tafiya. To ba wanda zai mana wannan ba mu ba. Ni dai inda nake dan nan yanzu na mun fara kokarin busar da ita. Za mu zo lokacin da za a rinka sata cikin jakankuna, sannan za mu zo lokacin da za mu nemi kasan da za mu kaita mu samu kudin kasan waje. To in aka ce a samu kudin kasan waje, ai ka san ko ba karma abu ne, ayyuka za a samu. Eh, so wato abu ne wanda yake Allah ya ba mu arziki ga ta a ƙasa, mu yi amfani kawai da basira da kyakkyawan niyya mu inganta jama'a mu su fita talauci mun tsaya muna wasa.
Gwamnatin Sokoto ta ce tana sane da hasara da manoma da masu kasuwancin kayan gwari ke tafkawa, akan hakan ne ma take ɗaukar matakai. Kuma shinan ma'aikatar ciniki masana'antu da saka jari Abdullahi Yusuf Hausawa ya ce aka hakan ne ta kirkiro da ma'aikatar kula da saka jari
wanda yake da ba mu da investment a jihar Sokoto, amma saboda inganta irin waɗannan abubuwa shi yasa mai girma gwamna ya yi wannan ma'aikata ta investment domin a samu mutane su saka jarinsu domin a inganta irin waɗannan abubuwa. Da yadda Allah ba albasa ɗaya kan tara tafarnuwa ba, har da irin tumatur, irin shinkafa, irin rake, irin kabejin nan da ake yi a jihar Sokoto, da wasu abubuwa irin su mangoro da saurakinsu, insha Allah rabbi duk a shirye muke za a zo da kamfuna waɗanda za su zamanantar da su a aji sai da ba za su lalace ba insha Allah rabbi a jihar Sokoto. Kamar yanzu ai duka kan mutane da yawa manoma albasa da shinkafa da karat da tomatur sun ga irin yadda ake doka shi, yan Ghana ma suna shigowa, yan Cote d'Ivoire suna shigowa saurakinsu, wanda yake kusan yanzu duk kusan Najeriya gabaki da kusan kasashen Afirka, Najeriya ita ke leading waɗannan kungiyoyin, kuma ko a Najeriya kuma a jihar Sokoto. So da yadda Allah da irin waɗannan abubuwa na san ba za a samu wani kalubale ga su manomanmu ba. Da yadda Allah, tunda kamin ma a yi wannan an zo da wasu abubuwa na zamani na yadda ake aje albasa, yadda za a samu raguwar lalacewar ta a cikin ƙauyuka, za ka gan shi ana yi kamar irin road blow, irin gidan kwano da saurakin irin su goranyo gada da saurakin su yan kaje, za ka ga aje albasa ta shekara guda kuma za ka ga ba ta yi wata doguwar lalacewa ba. So da yadda Allah ba za a samu kalubale ba, kuma in ka lura kamar irin da mutanen ba su yadda da su amfani da takin zamani ba, ba su yadda su yi amfani da irin albasa na zamani da ake amfani da shi ba, amma yanzu kusan 80-90% mutanen ba irin albasa da suke amfani da shi na zamani ne, haka irin tomato, irin dankali da saurakin su. To da yadda Allah ba za a samu kalubale ba.
To sai dai su da yawa wasu jama'a sun dauki kayan gwamnati kamar kayan banza,
shi yasa aka shigo da mutane masu zaman kansu, yan kasuwa masu zaman kansu, domin su zo a hada hannun jari da gwamnati da su kansu, a zo a yi processing na wani kamfani na wani abu, ko kuma a hada kamfani wanda zai processing na wasu abubuwa domin samun riba. Yan kasuwa su amfana, su umfana kuma gwamnati ta umfana amma idan aka ce a'a an bar shi na gwamnati ne kawai to bai zuwa ko ina wannan shi ta aka karfafa masu Sokoto investment da ne a jawo irin waɗannan ƴan kasuwa su zo su kafa jari na cikin gida da na waje kuma da yarda Allah na san za a samu ci gaba kwarai da gaske idan mutane suka yi la'akari da irin tsawon lokacin da aka duka kana a samu wannan ci gaban mutane za su yi ba kwarai da gaske domin na san akwai mutane waɗanda sun yi shekara biyu shekara uku ba su ga ministry a gwamnatin tarayya ba su ga department ba su gidan wannan ba su gidan wani kame a ga cewa wannan abin ya tabbata so alhamdulillah tunda mun sai irin wahalolin da aka yi da yadda Allah za a rike shi jamau kuma za a ci more shi ba za a amfani domin a ga cewa Allah la ta wannan abin ba insha Allah
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu da Allah ya kaimu makon gobe zamu leka kasar Ghana domin jin yadda kasar ta kashe dala miliyan 560 wajen shigo da shinkafa a bara yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su kuma wakilin masu sakkwata Muhammad Nasir sai kuma Julie Ladies Christian ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe Salama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu to madalla yanzu kuma ga kadan daga cikin rayin da kuke turo mana ta hanyar email
yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email za kuma mu fara ne da ra'ayin Ahmadu manaja Bauchi unguwar Karofin Madaki mai cewa zuwa ga sashin Hausa na gidan rediyo muryar Amurka ku bani dama ne yi Allah wadai da matakin dakatar da shiga yajin aikin da kungiyar kwadago ta NLC ta yi a Najeriya akan cire tallafin man fetur a gaskiya talakawa suna cikin bakin ciki da janye tallafin mai domin rayuwar su ta yi tsanani mun shiga kuncin rayuwa yau dai talaka ba shi da wurin kuka Allah ya kawo dauki ga talakan Najeriya sai kuma ra'ayin Abubakar Kawu Girgir mai cewa salamu alaikum muryar Amurka ya kamata gwamnatin Najeriya ta rutsa ido akan wannan haramtacciyar kungiya ta IPOP sai duk abin da ya dace shin al'umma da wane za su ji halin rayuwa ko dokoki da kuntatawar da ƴan kungiyar IPOP ke yi musu muna fatan wannan kira zai je ga inda ya dace kuma ya abin da ya dace sai kuma ra'ayin Sani mai lengelenge yalwa ya wuri mai cewa sake rage yawan man fetur din da Najeriya ke fitarwa da kashi 20 cikin 100 a sabon tsarin kungiyar OPEC ba karamin koma baya bane ga Najeriya ganin yadda kasar ke fafutukar biyan dimbin basussukan da ke kanta
a gaida Ibrahim Garba yanzu kuma ga labarai amma a takaice
Hukumomin Taliban a Afghanistan sun faɗa a yau Talata cewa wani harin bom na mota ya hallaka akalla mutane biyu ciki har da mataimakin gwamnatin lardin Badakhshan da ke arewa maso gabashin kasar wani mai magana da yawun jami'an yankin Mu'azzaddin Ahmadi ya faɗa wa muryar Amurka ta wayar tarho cewa akan hanyar kai Movinisar Ahmad Ahmadi aiki cikin wata mota a babban birnin lardin Faizabad kawai wani dan kunar bakin wake ya afka musu da motar da yake dauke da ita wato da yake tukawa wacce ke dangare da bamabamai Ahmadi ya ce gagarumar fashewar da ta auku ta jikata akalla farar hula shida nan take dai babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai mummunan haran wanda aka kai a lardin Afghanistan mai tsaunaka wanda ke kusa da kasashen China, Pakistan da Tajikistan. Wani harin bom na mota da aka kai a watan Disamban bara yayi sanadin kisan shugaban ƴan sandan Taliban na Badakhshan a wani hari da kungiyar ta'addan IS Rashin Afghanistan da ake kira IS dash ke ta dauki alhakin kaiwa. Ukraine da Russia sun zargi juna da tada bom a wata babban madatsar ruwa a yau Talata a kusa da birnin Kherson da ke kudancin Ukraine. Lalata madatsar ruwan ta Kakhovka da ke yankin Ukraine da sojojin Russia suka mamaye. Ya sa an fidda sanarwar yiwuwar sauyawa mutanen da ke zama a bakin kogin Dnipro matsugunni. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira wani taron gaggawa na kwamitin tsaro na kasar don tattaunawa akan lamarin.
To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai da kuma Julie Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.